suka kafa haradar ma'aikatan kiwon lafiya ta ƙasa domin ta zama bikin shekara na karrama likitoci da nurse-nurse da kuma sauran ma'aikatan kiwon lafiya.
An jima kaɗan Baba Yakub Maikeri bai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu, miliyoyin 'yan ƙasar ke kaɗa ƙuri'a a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar tsakanin ɗan takarar 'yan hamayya wato tsohon shugaban ƙasar ta Nijar Muhammad Usman da tsohon ministan cikin gida na jam'iyya mai mulki Bazo Muhammad. Shugaba Isu Muhammad wanda ke kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe a farkon watan Afrilu da ke tafe ya kaɗa tasa ƙuri'ar a cibiyar farko mai lamba 01 da ke birnin Yamai da nufin ba da odar soma wannan zaɓe. Wakilin muryar Amurka Aiman Silamu mun bar mai aiko mana ƙarin bayani.
Mutane miliyan kusan 7.5 da suka yi rajistar zaɓe ne ya kamata su halarci runhunan zaɓe a tsawon wunin na yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu domin zaɓen wanda suke fatan yin shugabance su a tsawon shekaru 5 masu zuwa. Shugaban ƙasa Isu Muhammadu mai shirin barin gado da ke samun rakiyar iyalansa sun kaɗa nasu ƙuri'un a cibiyar zaɓe ta ɗaya da ke ma'aikatar magajin garin Yamai.
Le premier président démocratiquement élu de notre histoire.
Yana mai cewa ina alfaharin kasancewa zababban shugaban kasar Niger na farko da zai damka mulki a hannun wani shugaban da aka zaba a demokradiyance. Sannan abin alfahari ne da 'yan ƙasa suka taka rawa sosai wajen ganin hakan ta tabbata sakamakon gogewarsu a sha'anin siyasa. Da yake bayani a dangane da yanayin da ake ciki a sassan ƙasa, kakakin hukumar zaɓe Nafi Wada ya ce kawo yanzu zaben na gudana ba tare da wata matsala ba.
Runhunan zaɓe 25,978 cewa duka kayan da muka aika sun tai, kuma duka waɗanda suke can masu kula da zaɓe president da maga takarda na runhun zaɓe an shaida mana suna runhunan zaɓensu, kuma zaɓe har yanzu yana tahiya babu wata matsala da aka samu.
Dubban jami'an sa ido na kungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa ne ke bin diddigin wannan zaɓe. Tsohon ministan tsaron Najeriya Janar Mansur Dan Ali mai ritaya na daga cikin jami'an kungiyar Sensad.
Tun da muka zo ran Alhamis mun zagaya mun haɗu da masu ruwa da tsaki waɗanda suka shafi zancen zaɓe. A cikinsu akwai Seni su ne masu gudanar da zaɓe. Akwai kuma masu gudanar da control na 'yan jarida da CSC. Mun yi magana da su, mun ji ra'ayoyinsu, su kuma ba mu abubuwan da suka yi na tsarin zaɓe. Mun duba yanzu mun zo mun ga yadda shi shugaba ya yi nashi zaɓe. Abinda ya kawo mu ga yadda aka gudanar da zaɓe, kuma mun ga tsarin zaɓe an yi shi daidai da ya kamata.
Ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazum Muhammad wanne nasa zaben a birnin Yamai ya bayyana wa manema labarai farin cikinsa da ganin wannan rana.
Ina fatan Allah madaukakin sarki ya sa yau a ƙasarmu a yi zaɓe cikin tsanaki, cikin kwanciyar hankali, cikin zaman lahiya, kuma wanda Allah ya so ya zama shugaban ƙasa ya zama shugaban ƙasa kin. Ina ma al'umma godiya da yanda muka gudanar da yakin zaɓe zagaye na farko da na biyu cikin babu babban matsala duk da irin kiraye-kiraye da wa'ansu suka yi. Ina fata a ci gaba da wannan tsanakin.
Ya kake ji a jikinka, akwai alamar za ka yi nasara?
To, ka san wannan al'amarin a hannun Allah yake. Amma in ni da na san irin ƙuri'un da nake da su, irin goyon baya da nake da shi, kuma irin goyon baya da na samu sakamakon yarda da manyan jam'iyyu suka yi na su mara mini baya, ina sa zato babu shakka nasara da yardan Allah tana wajena.
Shima abokin karawarsa dan takarar 'yan hamayya Muhammad Usman wanda ya nasa zaben a zandar da ke a tazarar kilomita 900 da birnin Yamai ya bayyana fatan lashe wannan zabe domin samar da canji a ƙasa a cewarsa. A karfe 7 na yamma agogon jamhuriyar Nijar wato 6 agogon GMT ne ya kamata a rufe runfunan zabe don so mu kirga ƙuri'u. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, to har yanzu dai batun zaben jamhuriyar Nijar din ne a jihohin Tawa, Maradi da Agadez ana ci gaba da gudanar da zaben shugaban kasa, kodayake a waɗansu wurare mutane ba su fito ba kamar yadda suka fito a zaben da ya gabata, amma kuma mata sun fito sosai a wannan zaben. Ga rahoton da wakilin mu Haruna Mamman Bakwai ya aika mana.
Kun karfe 8 na sanyin safiyar yau ne ɗan Niger da ke cikin gundumar birnin Kwanni da ke kumshe da kananan hukumomi hudu da suka hada da tsarnawa Bazaga Alela da birnin Kwanni suka so majefa ƙuri'unsu albarkacin zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. Na yake tafis da shugaban hukumar zaɓe na gundumar birnin Kwanni Malam Musa Ilakani a lokacin da yake zagayawa domin ganewa idanunsa yanda zaben ke gudana, kuma na tambaye shi komi ya gani.
Yadda nuna abinda suka gani a yau ranar da babbar ranar zaɓe, lalle akwai mutane sun hito sosai, kuma na ga akwai mata da dama sun hito zaɓe. Mu ce alhamdulillah, mun yi gewaye, mun yi sensibilisation, mun ba da umarni ga mutane bisa kiyaye wa'ansu abubuwa da can baya an ka yi su kiyaye don saboda a samu a ta yadda zaɓe yadda ya kamata. Kuma ga mu nan dai kuna ganin jama'un ko ina zo suna kulawa da zabe inda ya kamata, duk ko ina akwai jama'an tsaro suna kulawa da zabe, duk da har yanzu dai ba inda an ka kawo muna cewa akwai wata matsala ba ta samu.
Su ma turawan zaben da ke jagorancin zabubbukan a waɗansu wuraren da muka leka sun bayyana muna yanda zaben ke tafiya.
Kuna Rabiu Awali Zakari, president di Bureau Report Center and TAN. Ko zabe dai yanzu alhamdulillah mai ya komi ya fara daidai, kuma yana gudana yadda ya kamata gaskiya. Mutane kuma sun ba da goyon baya hutar 30 aka so zaɓe, mutane ga sunan suna zakowa yadda ya kamata.
Halilu Bongera aka ce mini wannan zaɓe yana gudana halin babu wata matsala, a yanzu dai lahiya lo muke ganin shi.
Sai dai an ga babu mutane kamar da
gaskiya mutane ba su huto ba da bibi dan dazu ma sai da ni kire wakilin mai gari ni ce mishi kira mu ai mobilizan mutane su hito, mutane babu su gaskiya kamar wancan wallahi babu mutane.
Waɗansu da ni ci karo da su a wurin jefa ƙuri'ar sun bayyana mini nasu ra'ayoyi kamar haka.
Eh sunana mai daji, wannan rana babbar rana ce a gare mu, kuma wanga zabe mu da zamu yi mu dai Allah ya zaba mana shugaba na gari.
Halima rana ta mai kyau ta wurin ciki ta murna, ai mun gode ma Allah da ya wakarana tare da zamu zakwa mu shehu Qur'anmu, kuma abinda an fatan mu Allah ya sa ai lahiya a kare lahiya.
Sunana Sabdatu, mun yi horin ciki mun gode ma Allah, duk abinda ya zama alheri Allah ya tabbatar mana da shi.
A jahar Agadez zabubbukan na gudana Salimu Alum kamar yanda shugaban hukumar zabe na wannan jahar Malam Abdu Muhammadu Mai Shanu ya bayyana muna.
Yanzu dai mun tai da gubernator ku da kanku kun gani biro da hotel da kuke dai alhamdulillah an zabe suna nan da mutanen CDY da ke mamuru da biro da bautu da suna nan kuma zaɓe ko ina a mara shi alhamdulillah. Yanzu bisa kai ga cikin ƙasa Agadez ma babu wata matsala, komi da komi yana ta yi a lami-lafiya.
Kuma a lokacin haɗa wannan rahoton zaben na gudana lami-lafiya a jihar Maradi, Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma ga Baba Yakub Makeri ya dawo da labarin duniya kashi na biyu.
Joe Biden ya tabbatar da ayyana a gagarumin bala'i da ya afka wa jihar Texas, lamarin da zai ba da daman kai tallafi daban-daban na gwamnatin tarayya ga mutanen jihar. Miliyoyin mutane a jihar mafi yawan man fetur da iskar gas a Amurka sun rasa wutar lantarki kwanaki da dama, kana kusan rabin al'ummar jihar suna fama da rashin ruwan sha mai kyau. Sama da masu amfani da lantarki 300,000 da galibinsu daga jihar Texas da Louisiana da kuma Mississippi suna ci gaba da zama babu wutar lantarki da zafi a ranar Asabar. Barnar da ta afkawa ayyukan samar da ruwa ga jama'a da dama a jihar Texas ya karu a jiya Asabar idan aka kwatanta da ranar Juma'a, amma har yau masu amfani da ruwa 14,300,000 ne basu da ruwa. A ƙarshe, yayin da shugaban Amurka Joe Biden yake amfani da tsarin diplomasiya wurin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 tsakanin Iran da wasu manyan ƙasashen duniya, masu goyon bayan yarjejeniyar sun ce shirin zai buƙaci ƙoƙari na lokaci mai tsawo kafin a cimma nasara, yayin da masu adawa ke cewa ya kamata a maida hankali wurin matsa wa Tehran lamba kan wani sabon shiri mai tsauri. yarjejeniyar ta shekarar 2015 da ake kira JCPOA a takaice an kulla ne tsakanin Iran da mambobin kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya na dindindin tare da kasar Jamus da ake kira da lakabi P5+1. Yarjejeniyar ta buƙaci Iran ta dakatar da shirinta na nukiliya da kuma kira makamai shekaru 8-15 kana ita ma a dage mata takunkuman kasa da kasa.
Babu Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Tunda sanyin safiya ne al'ummar jihohin Dipada da Magaran suka tunkari rumfunan zaɓe don zaɓar wanda zai jagorance su a matsayin shugaban ƙasa. Yayin da shi ma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar RDR Canji Alhaji Muhammad Usman ya kada ƙuri'ar shi a mahaifarsa da ke jihar ta Damagaram. Tamar Abari Gareki.
A mazaɓa mai lamba 60 na SOS Barma Mustapha da ke nan Damagaram, ɗan takarar shugabancin ƙasa Alhaji Muhammad Usman ya yi zaɓen shi a wajajen ƙarfe 10:40.
‘Ya’yan Nijar suna karkarwa, suna da takaici na suje, wato su jefa ƙuri'a, incinsu ne, su yi amfani da wannan incin nasu. Saboda wannan nake cewa ai hattara. Kashe duwala kashe da wancan zaɓe da aka fuskanta na 2010 zaɓe da aka yi na 2016 da kuma wannan zaɓuɓɓuka da aka yi da na karkara da na jihohi da na 'yan majalisa da na kuma zagaye na farko na shugabancin ƙasa wayannan zaɓuɓɓuka an yi su da coge an yi su da zamba an yi su da kurakurai da yawa an sace akwatin zabe an yi amfani da bindigogi domin a hana waɗansu su yi zabe kuma wani guri kamar yadda wani tabbashi na ya yi a wannan kare ba hai ba jabe ba jabe ba aka yi rubutu kadai aka yi to wallahi hankali ba za mu yarda ba da rubutu kadai a'a abinda za mu yarda da shi shine zabe fi sabilillahi wanda zai bada sakamakon abinda ƙuri'ar jama'a ta bada.
Wasu shugabannin rumfunan zaɓe da nazanta da su sun bayyana mun yadda suka fara wannan zaɓe.
Musanatu Abdulhab suna Biro de Vote numero 10 nan Kurwarosh. To mun fara a kimanin ƙarfe 8:40. To mun buɗe lahiya lau an fara zaɓe lahiya lau a gaban kowa da kowa. Komi da komi yana tare da hannunmu, komi da komi da kowa da kowa yana nan gurin. Babu wani matsala ko guda mun fuskanci ta ba. Mutane suna zawa suna zaɓe. A lokacin da muka buɗe zau matan ƙarfe 7 da mutane a gurin.
To kamar yanzu na ga wata ta shigo da wani da wata takarda a hannun shi kamar kuna ce a uku ne a mutum biyu ne a uku ne.
Eh assessor ne ta kawo deja dama sun kawo ni kuma wakilin su ne suka kawo shine muka ce mata dama suna da mutanen su anan kenan sai ta diba a gaba inda babu sai a ƙara shi.
Daga bangaren jihar Difa da ke fama da matsalar tsaro su ma dai sun tunkari rumfunan zaben su kamar kowa ba tare da wata matsala ba. A bayanin da gwamnan jihar ta Difa Isa Lamin yayi.
Wata harkar tsaro kuma da kuma matakai yadda ya kamata nan zuwa har da marace insha Allah ko ina za mu sa jami'an tsaro su kula da harkar zabe a jihar Kano dai kowa kamar yadda muka saba da kowa yayi vote cikin kwanciyar hankali kuma ya zabi abin da wanda yake so.
Shugaban Seni ta jihar Difa Aminu Ahmadu Kundi ya ce sun dauki dukkan matakan da suka dace
a jihar Difa gaba daya cikin komin guda 12 na jihar Difa dukkan rumfunan zabe a halin da ake ciki ko sun bude ko suna cikin budewa. Kira dai da nake so in yi shine na ƙara kulawa da harkar tsaro a ƙara kulawa da harkar tsaro tunda in babu tsaro babu zabe harkar tsaro ita ce mafimmanci tunda ke a jihanmu akwai matsalolin tsaro.
Mamadu Bukar Pullo da yayi zaben shi ya yaba da tsarin
mutane sun fito da fifi kuma a cikin tsarin da aka yi na zaben lalle mun ga tsari ne wanda ya daidaitu da al'umma. Fatan da muke shine ya kasance mutane sun zo sun yi zaɓe a ƙare zaɓen nan cikin lafiya ko muna kiran al'umma da ya kasance duk wanda ya kasance ya samu shine namu.
Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abari domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo.